بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنقوا ما سكلم وتسرّم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك من ساكي هتوا دكو أتمنى شيري نامو نفتوى دار الحديث شيري نامو سما ليكي أمس تنبوي واندكو ليكي دا علاقة دا وتر رمضان دا كنشو كنشان أزمي. A yau ma muna tare da malami da yake amsa mana waɗannan tambayoyi a cikin wannan shiri na musamman ta Takdir Abubakar Amin Asgar. Alagawa ta Allah, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
To insha Allah, kamar yadda muka saba, zamu koma zuwa ga malam domin ya bamu abun guzuri da ya taho da shi a yau. Kafin sannan sai mu ci gaba da karanta tambayoyi. Alayka kubra.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka, ƴan uwa masu albarka waɗanda ke biye da mu a wannan tasha tamu ta Albani TV, kaima da shan Allah, daga ko ina kuke, ina muku sallama karo na biyu da cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sannan muna fata insha Allah lafiya, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ibadojin. Muna so na ƙara jaddada mana magana akan ciyarwa a wannan wata na Ramadana. Muhimmancin ciyarwa a wannan wata abu ne da yake sananne a cikin addinin Musulunci. Na soshin alkurari ne girma sun nuna muhimmancin ciyarwa. Da yi tsaye muna ta'ama ala kubbihi miskinan waya timan wa asira ila malu tsaye kuma wa zihillah wa la nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Da cikin sokin mu ne akwai wato suna ciyar da talaka da maraya da wanda yake kamunne, kuma suna cewa ma ba ma neman komai a wurin ku, a wurin Allah muke neman lada. Haka nan Allah ya umarni yake cewa wa atuhum min malillahi alladhi ataakum, ku bai wa talakawa dukiyar Allah da ya ba ku. Wa anfusu min ma ja'alakum mustakhlifina fi, ku ciyar daga abinda Allah ya sanya ku zama wato masu wakilcin dukiyar Allah. Mun sani kuma malamai sun ta ambata mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Ibnu Abbas yake bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a watan Ramadana. Dama shi Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan kyauta, yakan cire rigar jikinsa ma ko rawanin da ke kansa ya kyauta da shi, yakan saka riga ma wani ya gani yana so ya shiga gida ya cire ya bashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kasance in Ramadana ya zo ajwa da ma ya kunu fi Ramadana, sai ya ƙara ƙaimi wajen kyauta, ce a lokacin da yake gamuwa da Jibrilu kullun dare suna karanta Alkur'ani mai girma. Da haka akwai alaka tsakanin Ramadana da aiki na ciyarwa, a ciyar da mutane abinci, a taimaka musu da nunanne ne da ɗanye ne da kuɗi ne da za su siya, ya zama dai a samu wato taimakekeniya tsakanin masu wadata da wanda suke masu ƙaramin ƙarfi. Haka nan ma waɗanda ba sa cikin lissafin masu wadata amma suna da ƙarfi gwargwado, to kada su ma su yi wa kansu wato asaran wannan lada. Ka taimaki ɗan uwanka koda da abin da kake da shi ne ɗan ƙanƙani, koda ledar fiye wata ƙwaya ɗaya da za ka ajiye a ƙofar masallaci, ko ka bai wa almajirai a kusa da gidanka, ko ka miƙa wa talakawa da ke kusa da kai kunu kwano guda, ko ka ba su ainihin shinkafa tiya guda, abin da ya sawwaka, wannan zai samu maka da lada mai yawa a wurin Allah. Shi yasa baya ga ciyarwa na gabaki ɗaya akwai kuma zakakkono, wanda wasu darussa da suka gabata mun ɗan yi tsokaci kaɗan a kanta. Mu ji tsoron Allah mu fitar da wannan zakka, kar mutum ya sanya san rai ko ya sanya ainihin wato talauci a cikin zuciyarsa ya ɗauka wai shi bayi da ƙarfin da zai fitar. Mun ji malamai sun ce hatta matasa waɗanda ba su da iyali, indai kana da abin da za ka ci, kana da ƙarfin da za ka nema, kana da abin da za ka ci a yau da gobe misali, to ya wajaba a kanka fitar da wannan zakka ta kono, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tuhuratun lissa'imi wa qu'matun lilmasakin, wato tsarkakewa ne ga kai mai azumi, za ta tsarkake maka kurakuranka da sakin baki da ganganci da sakacin da ka samu kanka a ciki da azumi. Shi kuma talaka za ta sanya mishi wato farin cikin ya samu abinci wanda zai amfana da shi musamman a ranar sallah. Don haka yana da kyau mu zama mun zama cikin taitayinmu wajen bayar da ainihin wato taimako da taimakawa ƴan uwanmu da makusanta da makwabta da waɗanda ba su da shi, da almajirai da sauran marasa ƙarfi wanda suke kewaye da mu. Ga sanin ko ina kawai ga zaka ga mutane suna cikin buƙata, mutane suna cikin yunwa, mutane suna cikin ainihin wato ƙamfa. Bayan Allah da Allah ya wadata su, tsoron Allah su taimaka wa sauran don neman lada a wurin Allah, ba don kai musu buri ko ka mallake tunaninsu ko ka nuna musu kafi su ba, a'a innama nut'imukum liwajhillah. Allah ubangiji ya samu dace, Allah ka ba mu rayuka mu. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Allah ya saka da alkhairi. Akan wannan matsala an riga mu tambayan tambayarmu ta farko ke cewa mutum ne aka fitar da zakon kono sai aka tara masa, to sai waye gari ya zama shi ma yanzu yana da abin da zai ci kuma ya samu ragowa, to shi ma ta hau kanshi fitarwa ko ko ba zai fitar?
In mun fahimci yadda abin yake, kaga zai zama an kawo mai ne ranar sallah,
na'am kwarai,
to koda ya fitar a lokacin sai shi zama sadaka hadiya,
na'am,
lokaci ya riga ya kure,
na'am,
amma wannan bai hana shi ma ya taimaka wa wani ba, ba shakka zai zama abu mai kyau kuma zai samu lada idan ya fahimci cewa to ni tunda na samu amma hala wani bai samu ba, bari in taimaka masa, ko kuma akwai wani a wuri kaza na san shi dan uwana ne talaka, bari shi ma in diba in kai masa, wannan zai zama aiki mai kyau kwarai da gaske.
Alhamdulillah. Mai tambaya ta gaba tana magana akan cewa ina hukuncin wanda ta samu kanta a halin jinin al'ada bayan magariba, ma'ana bayan rana ta fada, amma bata riga ta ci komai ba na bude baki, shin azumin nan nata na nan koko ya baci?
To ya dangata ga yaushe jinin yazo.
Na'am.
In jinin yazo a cikin wuni ko da gwargwadon minti biyu ne ko daya kafin faduwar rana, wannan azumi ya kare.
Na'am.
Babu lazimin sai an ci abinci, kuma ai ba cin abinci ne ke kare azumi ba.
Na'am.
Shi wannan fitar jinin ne ke kare azumi. Amma idan ta tantance cewa jinin ya zo ne bayan faduwar rana, kaga ta samu azumin wannan wuni da ya gabata. Wallahu a'lam.
To sai kuma ta ce batu game da sallar magariba da isha na lokacin kuma fa.
Jini ya riga ya zo kuma ba maganar sallah.
Na'am, na'am.
Kaga jini ba maganar wannan sallah.
Alhamdulillah. Mai tambaya ta gaba tana cewa Alhaji Malam, ina halaccin sanya sunaye ga yara irin su Yasmin da Wiza da Iklima da sauransu.
Wannan tambayoyin duk da ke na gaba
su da alaka da azumi, da shi kuwa
da an ba su sai ya
wato
shiri,
na'am,
wanda yake ba na musamman ba ko
kare da gaske,
amma tunda an
ba shiri ne na musamman
lokaci cewa ya kamata mutane su zama suna da wato abin nan kan gado wajen zaba wayan su sunaye.
Na'am.
Shari'a ta yi umarni da a sa ƴaƴaye sunaye masu kyau.
Na'am.
Wato wanda suke da kyakkyawan ma'ana, suke da kyakkyawan tarihi.
Na'am.
Sunayen annabawa, sunayen sahabbai, sunayen bayi nagari, sunayen mala'iku bisa sabani da malamai suka yi, sunayen wato da suke kalmomi ne masu ma'ana mai kyau.
Na'am.
Wannan shine abin da shari'a ta ainihin wato faɗa a dunkule game da hukuncin sunaye.
Na'am.
To da ka duk sunan da aka dauko za a saka wa ainihin wato jaririya ko jaririya da kyau a sashi a waɗannan ma'auna.
Na'am.
Me ye asalin sa? Me ye tarihin shi? Me cece ma'anarsa? Me yake nufi? Da kuma babu tazkiya a cikin sa, babu abin nan wulakantarwa, babu ainihin abin da ke ciki na saban Allah. Ba sunan wani kasurgumin batacce ne ko kafiri ba, wani misali a ce sunan wani yaro Fir'auna, misali kaga sunan wani kafiri ne sananne, ko a ce sunan shi Karuna ko Abu Lahabi, kaga zai wuya musulmi sa da shi wannan sunan, saboda wasu kafire ne mashahure a tarihin kafirci. To haka nan ba a san sunan da suke akwai tazkiya a cikin shari'a ta hana, kamar sunan da zai zama an nuna cewa mutum shi na Allah ne, kamar Barra ko malamai kamar Usaimin ya magana akan duk sunan da su kare da a ce Islam ko wani abu a ce na Allah ba bawa ba, ko addini duk za a ce Sharafuddin, ko a ce Asadul Islam, ko Nurul Islam, ko Muhyiddin, wanda yake karewa da addini da al-Islam, wanda yake nuna yabawa ko nuna kai wata tsiya ce addini, wannan ma duka ba daidai ba ne. Sunan ya faɗa haka. Haka nan Malam Bakar Abu Zaid a cikin Mu'jamil Manahi al-Lafziyya. To in muka dawo kan waɗannan sunayen su ake bance, kaga dai shi Iklima, lafazin Iklim yana nufin abinda da Hausa zamu iya cewa jiha, ko da Ingilishi a ce state. Za ka ce Iklim wani yanki ko wata ƙasa. Iklimiyya shi ne wani da Larabci ne, dai Iklimiyya mutumiyar wani yanki. Ko Iklimiyyun. Amma Iklimatu wannan gaskiya Larabci ne kawai, wanda ni ban san a irayen musulma ba.
Na'am.
gaskiya saboda Allah. Wannan ce apology da masu sunayen ko that they will feel offended. Amma dai haka yake abu ba offended din su nake so ne ba amma dai kalma ce ta Larabci wanda ya kamata a bincike to in akwai a tarihin ci ana samu tani wannan sunan babu laifi. Amma ni ban san tarihin shi ba. To haka aka ce abin nan Luisa ko kaga Luisa asali ma ba in ba Larabci bane wannan. Wannan ya fi kama da yaren Faransa ko yaren Turkiya. Babu wani abin nan wato wani abin nan mastari ko in ce wani ishtiqaqi a Larabci da yabo da Lawaza Louise kaji Louise Luisa wannan ya fi kama da wani yare daban ba sautin Larabci bane ba kuma Hausa bane. To haka wanda suka saka su ya kamata a bincika yana suka samu shi. Sai waye din
Yasmin.
Yasmin. To lafazin Yasmin kuma asali sunan wata fulawa ne. Wanda ita ma asalinta daga yaren Turkiya ne. Suna ce mata ya sami. Ya sami sunan fulawa ne. In zakira ta bata yince ni ba taba karanta cewa tarihin fulawa yana komawa ne zuwa ga wata fulawa da aka tafi cewa wai ta fito a bakin wai kabarin wani wali cikin waliyai. Na ɗan shi'a cikin wanda suke lissafawa waliyansa na Ahlul Baiti to wai a kabarinsa da ke bakin wani kogi wannan fulawa ta fito. Sai suke ganin girman fulawar suke sawa ƴansu sunan fulawar. Kaga duka wannan sunaye za ka ga ana ta tarkatarka wajen gano mai ma'anar su. Kaga da aje ana wannan tarkatarkan ne ana sa mai suna Hafsa ko Maryam ko Khadija ko Aisha ko Ruqayya ko Fatima ko gashinan sunaye bila adadi wanda babu wani ishkaliya a kansu. In kuma har Larabcin ne ma sai a nemi Larabcin da yake ne ma'ana wanda yake koda bai da tarihi amma dai suna ne a Larabci in ka ji shi ka san yana da ma'ana. An ce misali sunanta Hasana ko Hasna'u ko sunanta Jamila. Kaga wannan sunaye masu ma'ana ko sunanta Sakina ko sunanta Muhsina. Wannan kaga lafuzza ne masu ma'ana mai kyau koda ba za mu iya samu a tarihin cewa ga wata mai sunan
ba.
Da cewa tsananta bincike ma za a samu. To wannan in Allah ya so in muka zo wanda shi ba na musamman ba muna iya mu ƙara elaborate akai.
Amana Allah ya saka. Allahu akbar. Alhamdulillah. A tambaya wacce suke ta yi ta zama na ƙarshe a shirinmu na yau wai Kirista ne ya musulunta a cikin kwanakin azumin nan. To azumin da suka wuce shi kafin ya musulunta ya zai yi da su?
Daga sanda ya musulunta daga lokacin azumi ya hau kan shi. Wadancan na baya ai baya cikin rigar musulunci. In ka ce rama azumi to na shekara na da rama ke nan. Tunda daga ya balaga ke nan aka ce rama.
Ake ta yin azumi.
Yawa yanzu da ya musulunta daga yanzu musulunci ya hau kan shi. Al-Islamu ya jibbu ma qabla Allah. Hatta na wannan Ramadana din misali a ce yau 22 ko da 3 ko. To in yau ya musulunta to iya daga yau zai yi zuwa ranar sallah. Babu ramuwa a kan shi a wadancan da baya. Daga yanzu ne za a buɗe masa fayil a cikin gidan musulunci ana masa lissafi. Sai dai wani abu da nake so na tambayi a nan shi ne akwai wani haɗari sosai ga mutane masu musulunta wanda ya kamata su san wannan. Idan mutum ya musulunta ya bar laifukan da yake a baya zai samu ninkin lada, ninkin bininki. Amma ya musulunta ya ci gaba da laifukan da yake a baya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a wanzamai da wannan zunuban na cikin musuluncin da waɗanda yake a can ba. Za ka samu yanzu mutane suna ba su musulunta amma kuma ba sa fasa duk abin da suke kawai dai sun karɓi kalmar shahada. Sauran tambayoyin da suke suna ci gaba da yi to wannan yana da hadari kwarai da gaske ga musuluncin su. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu saboda yanayin lokacin namu anan zamu jalaza mu shirin na yau. Sai in Allah ya kai mu shiri na gobe a madadin gidan talabijin na Albani TV kainuwa da shan Allah da injiniyoyi da suka taya mu kawo muku wannan shiri malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar ni Abu Uwaisa Muhammad Abdulkarim Shitu nake cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi.